alaikum da fatan an yi mutan karshen mako lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 100.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mutanen kizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma zami magana ne a kan dare yayin da yake neman zama ruwan dare ga al'umma shin wai ne ke faruwa ne
in kika ji an yi fadi kananan yara wani abu da kake tunza kiga na farko uba da kansa yi wa yarsa ko kiga kannu uba yayi wa yarsa tunani ba zai taba baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata
wanda ke sha'awa
balle har magana ta dai
a bashi amana da yadda
an yi dirji
cewa Allah za a ci karin bayani
wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren namu don tattaunawa akan wannan batu da ke ta kamari
labarin mutane kam sai yaduwa suke a kafofin sadarwa kuma dalilin haka ne yasa muka dauko wannan maudu'in
sannan mun gayyato kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato Amnesty International na Najeriya
to sai ku kasance da mu don jin yadda shirin zai kasance a yau
ta zauna tattaunawar mu a cikin ƴan makonnin da suka gabata magana ta dade musamman ma a arewacin Najeriya tana ta yaduwa a kafofin sada zumunta labarai kuma masu tada hankali wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattaro mana baki zauren mu domin tattaunawa da su akan wannan batu
da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna akan al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullun matsalolin auratayya zamantakewa da kuma abin da za a ƙara da shi na ilimi a yau muna tare da baki har guda hudu wanda za mu tattaru mu yi tsokaci akan al'amuran da yake damun ƙasar nan sama arewaci a halin yanzu ko da ke in ce ko ina ne ma a bangaren Najeriya ba inda wannan matsalar bata taba ba wato matsalar fiyade matsala ce wadda ta ƙara kayin kamari a yan kwanakin nan a inda ake ta samun wa'ansu ma matsalar idan an yi ma fiyade wa macen sai ka guma kuma an bi an kashe ita wannan baiwar Allah da aka yi ma wannan aika to malamai da muke cikin wannan zauri muna da matasan muna da kuma wanda ake ce musu dattawan matasa wanda za su yi mana tsokaci akan shin wai wannan matsalar me yasa ta fi kamari ne a daidai wannan lokacin da muke cikin wannan itla'i na annobar coronavirus da ake kowa yana gida a idanun jama'a da ya kamata a ce an sa ido akan kowane abu amma kuma ya kasance abin ya yi kamari menene wai yake kawo wannan matsalar ta fiyade ne tsakanin wato maza da suke yi wa mata da kuma mazan da suke ma kananan maza ma ko da ke wayansu ma sun ce wai hadda mata wai suna ma maza wannan dai ba mu da tabbacin ko hakan na faruwa malam na ji kana ta motsi
ya kwarai da gaske maza na mata mana mata na maza kuma
sosai kuwa
yawa
to shi magana na fiyade da yake faruwa a daidai wannan lokacin me yasa kuke ganin yayi kamari a daidai wannan ƴan tsakankanin inda kike samu hatta da tsofaffi wanda suka kusan ce mana adabu sun kusan tafiya ana hanyar shiga motan
liman
sannan kuma a ce hadda su ma ba su tsira ba kananan yara jarire su ma ba su tsira ba kuma wai duk masu aikata nan maza ne wanda ya kamata a ce ƴan uwansu ne a iyaye ko makota ko kuma wanda aka ba amana
akwai dalilai masu damar gaske wanda idan kika dauka zaki ga ba mu ce maza kan ba sa yi ba ana yi amma akwai abubuwan da ke haifar da haka idan kika dauki batun fiade da yake faruwa tsakanin kananan yara maza ko mata wannan bangaren sa daban akwai wadanda ake kiran fiade a makarantu wannan ma shi ma bangaren shi daban akwai fiade da ke faruwa tsakanin maza da maza wannan bangaren sa daban da farko idan kika dauki fiadin da ke faruwa tsakanin kananan yara wani zaki samu in kika ji an yi fiade kananan yara wani abin takeicin zaki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴarsa ko kiga kannin uba yayi wa ƴarsa to ai mun ce yake haka saboda ai wasu da zaki ga wanda tunani ba zai taba baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata
wanda
ke sha'awa balle har magana
fiade ne ba shi amana da yadda
an yi dirshi ko tafiya zai da ita wuri ba za a yi wani tunani ba wani kuma zaki ga dan uwar uwa ne to duk akwai irin waɗannan abubuwan ko kuma kila yaron gida da sauran su kila wani ya je can ya gama ya gaji da zaman kauye ya shigo gari ya zama yaron ka kawai sai ka ce ai kana aike shi yana shiga sako da lungu na gidanka kai kana kawai kayar da shi ya zama daya wanda kila idan bai iya farma matanka ba to ƴaƴanka kanana marasa ƙarfi zai iya daura su da sauran su to babu yadda fiade baya gudana a cikin al'umma to sai dai wannan hanzari ba gudu ba akwai abubuwan da ya kamata a dinga dubawa na abubuwan da suke haifar da fiadan ni ba duk fiadan da ake ce ana yi ni 100% laifin iyaye ne kawai da ke gani ba na ganin laifin namiji su tari da yawa kwarai da gaske ina da
kujoji na
sosai ma kuwa na zo nan misali na fito aiki tun karfe 6 na safe na zo gida na farko kila bana kiran matata a waya ina ji ina yara ka tunda na san ba makaranta ake zuwa bana gida yanzu lokaci da ya zama dole ka dinga tuntuban gidanka kana jin me ke faruwa to amma na zauna nan saboda kin san sakacin ku na mata wani lokaci kuna ne daga cikin da kuke bada kwarai da gaske
wannan kana kuke bada inda laifin baya nan
me yasa laifin baya nan
saboda nauyin na mutum biyu ne
na mutum biyu ya fito ya na fito ne mu abinci kuma ina lura da gida duka
to ai kar ka manta shi wanda ake ce yana son abin ka an ce ya fi ka dabara akwai wanda saboda tsabar yaddan kaman yanda ka faɗa a kanin uba ne ko kanin uwar yana wasa da yaro zai yi wa annan kan cinyan da take zauna din ma yana bata yarinya ba ta kaga kenan ko ba sai ma an kebe balle sai ka ce bata sa ido akan yaya
to wai ga mata ana barin yarar mutum ta je ta zauna
yanzu
ne da abubuwa suke faruwa mu da muka yi alayewa kawai babu wannan fa alaƙar
wato yawanci abin da ke faruwa shine akwai mutane da yawa da suke yin wannan abin da zai kunce me yasa wannan matsalan yayi kamari a wannan lokaci namu na lockdown to kin ga laifin zai je waje guda biyu kwa kaman da shi ya faɗa gaskiya ne bai kamata iyaye su saka ciwo akwai kuma wanda fisa bidillahi ya riga ya shiga jinin shi harkan shi ne yana yi yau da kullum musamman ma ga mamatan da aka ce suna bada jikinsu yana zuwa yana biyan kuɗi yayi abin da ya ga dama to yau an waye gari wani babu waɗannan wajajen ba yadda yanda zai yi babu kuma fitan to idan shi sa aka ce Allah ka mana tsari da shi idan ya riga ya bi jikin shi zai ga kaman baki ɗaya babu yanda zai in ba yayi wannan abun ba gani yake ba zai ji wani sukuni ba
wato kamar mai shan taba ne kenan wanda yake son shan taba
yawa kin ga wata kila wata sai in bai sha ba zai ga kamar irin gabaki ɗaya bai cikin hayyacin sa saboda kamar da kike misali wani sai kiga ana watan azumi ma wani da taba zai yi buɗe baki so kuma kamar wanda ke faruwa tsakanin manyan maza da ƙananan yara waɗansu su gaskiya ni ana wata nanin ba haka kawai bane Allah da Annabi wayansu su me yi
wa tsafi ne
yawa to wai misali da kin ga amma wai ga karamin yaro a ce wai na ji ma wani labari a ce wai shekara 2 a shekara 3 to Allah na tuba me zaka ji a wajen me kuma zai kai kama kai irin wannan abu yawancin su maybe a zaka dan ilin halakan tashi da irin tsafi haka wani yana neman abun duniya an ce sai yayi kaza kuma gashi akwai karancin tsoron Allah ko ba haka ba so zai kiga cewa an samu matsala irin waɗannan ko ba haka ba to ni ana ganin kenan kuma abin da yasa gaskiya kuka yake yawan yin kamari a wannan lokacin kamar da na faɗa da farko wani ya riga ya bi jikin shi babu kuma inda zai je yi abin da baturai suke ce mai samu satisfaction ko ba haka ba so yana gani idan bukatun sa yawa so yana gani the next available person wanda yake gani tai kusa da shi ita zai take advantage yawan cin yawa to kin gani akwai addiction akwai abin ya riga ya mai jiki ya bi jikin shi babu yanda zai yi ko ba haka ba amin
ce mace daya dake cikin wannan zauri namu kuma yawancin wannan magana na fadi mu dai matan mu aka fi wato cutarwa ya kai ga kwanan nan labaran da ake ta samu shine an yi mata fadi an kashe an yi mata fadi an kashe amma wayan suna cewa wai anya ba laifin ku bane saboda irin shigar banza da mata suke yi wai suna shigan kananan kaya ana fito da surorin wanda ke tada hankalin maza da kawo musu sha'awa
gaskiya ba laifin mata bane ba maganar wai sha'awa ko wani abu in kika duba irin wannan abun idan an ce sha'awa ne su kuma wa'annan yan watanni biyu uku bakwai wanda shiga suka yi da har aka ce za a ce an yi sha'awar su to kin gani kwata-kwata ban yadda da wannan magana na cewa wai shiga da ake yi shike kawo wannan yaɗi ba gaskiya ban yadda ba
amma a wani lokaci an ce kuke kai kanku ta nuna musu cewa kuma kuna da bukata musamman gila a makarantu inda ake cewa malaman jami'o'i sukan ce ai duk da su sun ce ma yaran su zo su biya bukata kafin su ba su maki wai cewa kuka fara nuna musu cewa akwai halin za a iya yin haka
gaskiya malaman ni da yawa ni ma ai na je amma akwai malaman da su ne suke kiran yaran su kuma su je
wato kamar tana
suna kwadayin su kuma suna kwadayin kila idan malam ka iya amincewa to kila ya baka kai shekaru ma ka ki gama makarantai to kila shi yasa suke zuwa su kuma yaran
to
gaskiya malama Husaina zan ce ba zan yarda da wannan maganar nake ba na cewa wai malamai su ne ke tirsasawa dalibai a misali yanzu kamar ni yanzu haka ni nayi jami'a ko ba haka ba kuma da dadewa ne jami'a misali ma lokacin wannan abubuwan ba su zama sun yi kamari ba su rampa yawa zaka ga daliba daliba yanzu za a ce mun yawancin duk masu shiga jami'a dai a zamanin mu ba yanzu da ake samun abubuwan da ake cewa miracle centers ka je ka yi exam nan da nan ka shiga jami'a ba misali a zamanin mu zaka ga daliba duk wani daliba da zaka samu mataki na farko wato 100 level zaka ga bata kasa shekara 18 ko 19 ba which means ko a tsarin mulkin kasa ta mallaki hankalin kanta wato constitution kenan ta mallaki hankalin kanta
a kuma 18 ma ko a kowane addini ta mallaki hankalin kanta. Kina nufin cewa bata san bambancin daidai da rashin daidai ba?
To a wani bangaren, amma a bangaren fyaɗe abu ne wanda ake tursasawa shi wanda aka yi fyaɗe.
Wallahi
ma'ana kenan ba wai an ce zo ne tace gani na ba. Kaga kenan bata san zai faru ba. Wayo aka mata ko kuma kila ma an sa mata magani a cikin abin sha ko abinci kafin
a wani lokaci kenan dama ai shi fiade kana yin sanin kanal knowledge na namace ne ba tare da izinin ta ba. To ina ga waɗanda ake cewa matan ne suke kai kansu kana samu malami na tsantsa mai koyarwa tsakaninsa da Allah ba a danganta shi da wannan addini ko wannan addini, amma shi abin da ya kawo shi jami'a shi yake yi. Saboda kuma kina gani ba za ki ci ba, sai ki ce to fa kina gani cewa za ki tunanin cewa duk wani malami ɗaya ne ki musu kuɗin goro, wani yana nan abin da ya kawo shi shi zai yi. Mu muna da malaman
hanya kariya da kansu ke ba malami.
Wato
tabbatar gashi sun aikata,
an tabbatar sun aikata
a baya da ku fahimta maganar shi. Yanzu sai a ce jikan su
akwai malaman da ba halinsu ba ne, amma su ɗaliban da yake sun riga sun san cewa suna gani in ba ta wannan hanyar suka bi ba za su iya graduating daga wannan makarantar ba, sai su ɗauka kowa haka yake. Wani yana nan abin da ya kawo shi ya zo yi, kamar ni da kike gani nan lokacin da nake jami'a ina bala'in sha'awa malanta, Allah ni dai bai sa na yi ba, kuma ni a nawa ganin yanzu balan shine a lokacin dalili na da yasa nake son yin malanta shine saboda irin wannan abun. Kamar aka ce namiji ya bada kuɗi a bashi maki, na mace ta bada jikinta a bata maki. Kamar ni sai in ce to ni dama nayi niyya ne saboda Allah zan yi. To ni ko a lokacin da Allah ya bani ikon na shiga jami'an a matsayina na malami, abinda zan gaya wa sauran malaman nawa kenan waɗanda ba hanyar nan suke so su bi.
Ashe kai da ce akwai wasu bin wannan hanya.
To ai ba na ce miki wai gabaki daya, kamar yanda ba zan yarda cewa gabaki ɗaya kika malaman
inda
na samu dama irin canjin da za a kawo shi ne tunda muna abin da ake ce ma technological area, era. Za a iya samu ma duk malamin da yake da ofishi a makarantar jami'a misali a samu kamerori, duk da dai na san yawancin masu irin wannan halin ba ofishi su suke yi ba, ko ba haka ba za su ce maybe hotel ko abin nan. Amma hotel din ne ya kamata a ƙara saboda yawaitan wannan abu ya
kan katse ka, amma kana ganin shi wannan hujja da kake shi ne zai yi aiki ko kuma a ƙara faɗakar da mutane illoli da kuma yanda suke saka rayuwar su waɗannan yara da ake yi ma, koda ko ba yarinya bace mace ko ɗan shekara nawa ne, dama ne idan har ta yarda da kai ba damuwa, amma in har bata yarda da kai ba ka keta mata haddinta ka wulakanta rayuwarta yadda zai zama ya taɓa kwakwalwarta ya taɓa tunaninta, ke wata ma ƙarshe za ka ga waɗansu har ɗauke ransu suke wato suna iya kashe kansu saboda bakin ciki da damuwa mai za su fuskanta gobe idan sun fita waje saboda wannan abin da ka mata da shi wannan bawan Allah ya mata. So kana ganin kawai idan an sa kyamara don kar dai a gansu, ko yaya ne in dai ɗan adam yana son ya yi laifi matuƙar ba ka gaya mishi illar abinda zai je ya dawo bane, ina ganin ba za a samu wani fa'ida mai amfani bane. Barin dawo ga wannan matashi saboda wani abu daya, yawancin laifukan nan da ake yi wato kusan ba zan ce zan yi kiyasi in ce kashi kaza ba, amma mafi yawanci matasa maza su suka fi aikatawa, musamman waɗanda ake ta samun rahoton an yi wato ake cewa fiyade na kungiya Bangare, zaka ga matasa ne dai su suka taru isu sa'o'in juna su je su yi, in kuma sun yi sun kashe mace, in sun yi su kashe mace saboda tsoron kila ko ta ga fuskan su kuma ta iya bayyana su waye da wane ne. Me yasa ya kasance mazu matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina ƙasa suka shiga cikin irin wannan hali? Zaka iya yin ina ƙarin bayani tun da
sosai makwa.
Ku mai zuwa domin jin amsar tambayar Binta akan wannan matsala ta fyaɗen kungiya da ake kira gangrape a Turanci. Yanzu dai abokiyar aikinmu Madina Dahir Mishanu ta yi hira da Isa Sunusi, wato kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya, domin jin yadda suke tunkarar wannan lamarin.
Mallam Isa, a matsayinka na jami'i a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya, ya zaka ce girman wannan matsalar take a ƙasar Najeriya?
To gaskiya sai dai mu fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin a kullum wayewar garin Allah sai na samu rahotanni na fiyadai. Kuma abin da zai tada miki hankali shi ne fiyadai ba wai baligai ba, a yara ne ƙanana daga shekaru biyu zuwa shekara 15. Kullum sai na sami rahoto na fiyadai. Yanzu kai shekarar jiya na samu wani kes wanda yake wallahi ina kwance farkon dare sai da na tashi na zauna. Wani wata yarinya ce danginta suka rika mata fiyadai, to aka samu gargaɗi cewa su daina. Wani dan uwanta ya ce su daina, ya ja musu kunne, aka je gaban manya suka yi alkawari sun daina. Sai kuma bayan kwana biyu suka ci gaba da mata fiyadai. Da suka ci gaba da yi mata fiyadai sai aka ɗauke ta aka kai ta wajen wani mai gari haka kamar alƙawari ke ta amana. Bayan ɗan watanni kawai da aka je za a duba ta gidan mai garin nan sai aka tarar da ita da ciki kuma. Ashe shi ne garin nan yawwa, shi ne garin kuma da aka kai shi ta amana wurinsa, shi ne yake lalata da ita. Dan kwanan nan da ake ta magana fiyadai ne sai ki ji mutane suna cewa wai ai ya kamata a riƙa yanke musu hukuncin kisa, a riƙa yi musu ɗaurin rai da rai. Wannan ba shi ne babban magana ita ce waɗanda ake yin fiyadan nan yara ne ƙanana da ba su ma da hankali a kansu. Haka da haka idan har ana so a hana fiyadan nan yau, idan har ana so a hana fiyadan nan kamata ya yi a ɗau matakai da za a hana faruwarsa. Abinda a Turanci ake cewa preventive measures, a hana ma faruwarsa, a ɗau matakin da za a kare yara mata da yara maza, a kare su da jama'a fiyadan kar ma ya faru.
Ba wai sai an a ɗauki matakai ba sai bayan ya faru. Na'am.
Yawwa. Yayin da ƴar shekara biyu mai ta sani a kan wani abu ballantar da zai yi decision da kanta.
To Malam Isa a baya ta ce wata babban matsala da ake fuskanta wato ita ce rufa-rufa da wasu suke yi ko kuma iyaye suke yi, su ce gudun abin kunya idan an yi wa ƴan uwansu ko kuma ƴaƴansu fyaɗe saboda kada mutane su dinga tsangwama su yi musu wani kallon banza. To akwai yadda mutum idan ya shiga irin wannan lamarin, akwai yadda mutum zai iya kai ƙara ko gabatar da ƙorafi ba tare da jama'a sun sani ba?
To muna kokari muna yin abin da ake cewa trainer, wato muna wayar da kai da kuma ba da horo ga kungiyoyi na garuruwa daga arewacin Najeriya. Muna nuna musu yadda za su yi take magana privacy, wato ganin cewa ba a tona asiri ko kuma an hallasa mutum ba. Duk wanda aka mara fyaɗe hakika zai ji kunya kuma akwai damuwa. To amma babbar matsalar ita ce idan ka kai wa ƴan sanda za su iya zuwa wani lokaci su je su tona maka asiri su gaya wa duk wanda ma bai kamata ya sani ba, saboda ba su ma san me privacy law ba, ba su ma san dokar privacy ba, sannan ba su san haƙƙin mutane na a kare musu sirrinsu idan suna cikin wannan
matsala.
To abin da yake faruwa shi ne, shi yasa nake magana a kan cewa ya kamata gwamnatocin mu na arewa, duka jihohin arewa, su tsaya su yi wani tsari ta yadda za su yi abin da ake kira rep register, a sa ta online, a sa ta a Facebook. Duk wanda aka kama shi ya yi fyaɗe a kan a sa hotonsa da sunansa da sunan anguwarsa da shekarar da aka haife shi da sunan ubansa da sunan uwarsa, a saka su online a faɗi shekarunsa da inda ya zauna. To ba zai yiwu ya je Kaduna ya yi fyaɗe ba, ko kuma idan ya je Kaduna, idan ya je Kaduna yana neman aiki, mutane za su je zuwa wannan website din su duba wannan hanya ne bai taɓa yin fyaɗe ba, sai su duba. Idan bai taɓa yi ba sai su ba shi aiki, idan ya taɓa yi sai su ce to ba za mu ba ka aiki ba saboda ka taɓa yin ba. Irin wannan shi ne zai taimaka fallasa, rashin fallasa da ba a yi wa malamin da suke yi fyaɗe shi ma yana taimakawa wajen addinin alhali, kuma su waɗanda aka yi fyaɗen sai ka ga ana ta fallasa su ana yawo da hotunansu. Batun kuma kunya da ribaribi wannan al'ada ce, kuma gaskiya yake da al'ada yana da wahalar gaske ba a ƙaramin su ba. tabbas mutanen mu sun yi imani akan cewar idan abun kunya ya faru kamata ayi rufa-rufa, shi yasa zaki ga wani lokaci ana bada rahoton an tsinci jariri ko a cikin kwata ko wata ta yi ciki ta je ta jefa da jariri a kwata ko a yauwa. To irin wannan kunya din ne yake kawo wa mace ta sha wahala ta haifi yaro ta jefar da shi sun san ba karamin abu ba ne.
Kana ta nana ta yadda al'umma ma suke da haƙƙi a kawo ƙarshen wannan matsala, to wace shawara zaka baiwa mutane?
To abinda zan ba da shawara, zan ba da shawara na farko ga malaman addini. Malaman addini dan Allah da Annabi ina kira gare su su ji tsoron Allah. Idan suka je masallaci waɗanda suke yi wa wa'azi maza ne, kuma waɗanda suke yi wa mata fyaɗe maza ne, dan Allah su rika musu wa'azi. Su rika musu wa'azi su ce musu ku daina yi wa 'ya'yan mutane fyaɗe, ku daina cin zarafin mata, ku daina wulakanta su, su mutane ne kamar ku, sannan kuma suna da daraja, Allah ya ba su daraja, su mutane ne. Ku rika yi ba su haƙƙin su yadda ya kamata, ba wai an yi su ne saboda su zama bayan su ba ko kuma abin jin daɗin ba, an yi su ne saboda su ma mutane ne, don haka Allah su ma zai tambaye su haƙƙin su, aikin da suka aikata a rayuwar su, saboda haka su mutane ne. Ya kamata malamai su nuna mutane wannan, ba wai kawai malami ya tashi sai kawai ya rika cewa mata ba sa yawo da marami ko ba sa yawo da hijabi, saboda jahilci mutumin da yake faɗan wannan ai jahili ne, bai san abin da yake yi ba. Saboda haka malamai ya kamata maza ne suke yi wa mata kenan, a gaya wa maza cewa su daina yi wa mata kenan, abinda ya kamata kenan a matakin malamai. Sannan hukumomi ya kamata su bullo da sauye-sauye ta fannin shari'a. Sannan shari'a abinda nake nufi shi ne ya zama da cewa duk kes da aka samu na fyaɗe ya kamata a tabbatar da cewa an yi adalci a cikin gaggawa. Sannan wanda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a ba su tallafi, a taimaka musu ta yadda za su dawo da abin da ake kira confidence ɗinsu, a yi restoring ɗinsa, su samu su dawo su yi rayuwa kamar kowa. Sannan al'umma mutane, kwanan nan da ake ta magana fyaɗe ne, idan kake da social media za ka ga mutanen arewa idan kika ga abubuwan da suke faɗa, wallahi sai mutum ya yi ya zubar da hawa. Sai ki ji mutum ya ce wai ai mata ba suna shigar banza shi yasa ake musu fyaɗe, ko kuma menene, ko kuma menene, ko abubuwa dai marasa daɗi, wato su ba su ma ɗauki fyaɗe ɗin wani matsala ba. Suna ganin ba wai matsalar al'umma ba ne, a mata ne za su ɗauki. Mutane sun tashi da tunanin cewar mata kamar wata matsala ce da al'umma. So dan haka suna ganin cewa mata ne, to ko ba wai hijabi ba ko abin nan, ko karfe ne za a rika sa haka sarawa har sa wa mata a cikin su, wasu za su yi fa
za su yi ana yi
a kasashen da suke yawo da iyawa. Saboda haka mutane ya kamata a matsayin su na mutane su ji tsoron Allah, su tashi su rika taimakawa. Idan a anguwar ku aka yi wa yarinya fyaɗe, kana da ɗan hali ko dubu ɗaya ne biyu biyu, a tsaya wa wanda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a tabbatar sun samu adalci. Wannan shi ne kawai iyaka taimakon da mutum zai iya bayarwa. Sannan su kuma gwamnati su ji tsoron Allah, kuɗaɗen da aka ba su amana idan suka yi shaura su daina sa a aljihunsu, suna gina gidaje da sayan motoci na banza da wuta, su rika amfani da waɗannan kuɗaɗe, suna kyautata wa mutane, domin duk abin da ka tara a duniya za ka bar. Saboda haka idan baka kyautata wa mutane ba kuma wata rana za ka zama bata nan, sannan kuma Allah ba zai yafe maka rashin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba. Sannan ya kamata a arewa mu samu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda za su rika aikin nan na tabbatar da cewar an rage fyaɗe nan, su haɗa kai da malamai addini da ma'aikatan kiwon lafiya, a haɗa wani kamar kwamiti wanda za su rika taimakawa a cewar an rage harkar fyaɗe nan. Duk wanda ya yi fyaɗe a tabbatar an mar hukunci, sannan an tona masa asiri. Idan ba haka ba kuwa to matsalar nan gaskiya za ta ci gaba, Allah da ya sa.
Kamar sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kamar yadda abokin aiki na ta bayyana muku, a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarshen zauren tattaunawar mu. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokin aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗaya sa Daniel Brown, da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.